'yan kwanaki kaɗan baya ne aka tasar mai yi wa Sanata Dina Melaye kiranye daga majalisar dattawa, kamar yadda mazaɓarsa ta kogi ta yamma ta nemi hukumar zaɓe ta yi, inda ta miƙawa hukumar takarda ɗauke da sa hannun mutanen mazaɓar 188,580. Samun takardar ke da wuya, hukumar zaɓe ta fara tantance sa hannun mutanen mazaɓar. Kwas'am sai ta ƙaddama ta shiga tsakanin hukumar zaɓe da majalisar dattawa, inda har ta yi barazanar binciken irin abubuwan da suka wakana a hukumar Tedfund, inda Profesa Mahmud Yakubu ya taɓa aiki. Na tambaye mai magana da yawun hukumar zaɓe Aliyu Bello ko tsoron binciken Tedfund ne ya sa hukumar zaɓe ta dakatar da kiranyen Dino Melaye ga abin da yake cewa.
Akwai umarnin kotu da ya zo ga hukumar zaɓe wadda ke nuni da hukumar zaɓe cewar akwai magana da shi Dino Melaye ya sa a gaban wata kotu, don haka alƙalin wancan kotu ya ba da takarda a kawo hukumar zaɓe. Ita kuma hukumar zaɓe a kullum rana tana mai biyayya ga dokokin ƙasa, don haka wannan dalili na samun takarda daga kotu shine abin da hukumar zaɓe ta dogara da shi, tunda ba za ta yi watsi da umarnin da kotu ta bayar ba. Kowa zai yi aikinsa ba tare da an tauye kowanne ba.
Kana nufin wannan mataki da kuka ɗauka bai da nasaba da barazanar da majalisar dattawa ta yi na cewa za ta binciki shugaban hukumar zaɓe a ma'aikatarsa ta da?
Ko alama babu alaƙar waccan magana da wannan aiki. Abin da yake faruwa ma shine a dadar lokacin da hukumar zaɓe ta zauna ta yanke wannan shawara ta abi umarnin da kotu ta bayar, shi shugaban zaɓe Profesa Mahmud Yakubu baya ƙasar, baya cikin ɗakin wannan taro. Illa iyaka. Al'adar hukumar zaɓe ne a duk lokacin da ta samu umarnin kotu takan tsaya ta yi nazari ta duba ta ga cewa me ya kamata ta yi, ta ina ya kamata a bullo masa, abin da aka yi kenan domin a samu maslaha mai ma'ana.
To batun kuma da muka samu labari cewa mazaɓar shi kanshi shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki na shirin janye shi, to shi ma din in za a yi mai kiranye ai ta wurin ku ake aiko wasiƙa, kun samu irin wannan takardar?
Ya zuwa yanzu ba mu samu wata takarda daga mazaɓar shi shugaban majalisar dattawa ya zuwa hukumar zaɓe ta neman a yi masa kiranye ba.
Umarnin kotu ko aka san haka dai, abubuwan da suka ja muhawara mai zafi a majalisar dattawan akwai batun irin rawar da majalisar za ta taka wajen kiranyen Dino Melaye, kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi min ƙarin haske.
Wannan magana muhimmiyar magana ce a cikin wannan demokradiyya da muke ciki. Kiranye dama ce aka bayar, to amma a wurin ba da dawan nan akwai tsari da aka kawo wanda ba zan ce tana da sauƙi ba. Saboda me waɗanda suka kawo wannan dama sun kawo dama ne don a nuna ma ɗan majalisa cewa lallai shi ma ya zo ne wakilci mutane. Tsare-tsaren da aka kawo shi ma an yi shi ne yanda mutane ba za su tashi kawai kwatsam ba gaira ba dalili kawai shi ke nan su ce shi ke nan suna so su kira yi mutum ba. Shi yasa aka kawo wannan tsare-tsare, saboda ai magana ne mai kwari.
Wani kashi ke nan a cikin kundin tsarin mulki?
A taƙaice watan shafi 69 a nan ne yake cewa shi president na senate ko speaker shi ne zai ba da tabbacin abin da ya gudana. Idan shi da 'yan majalisa sun gamsu cewa wa'ancan abubuwan da aka yi daga abin da sashe na 69 ya faɗa da sauran abubuwan da aka yi na sashe 68.H, to shi ne shi senate president ko kuma speaker zai ba da effect, watan to give effect, watan ya zantar a lokacin da za a yi zartar da wannan magana kenan. To a lokacin shi ne ɗan majalisa dole zai bakkuje da shi.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.